الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ولمن استمسك به هدى ونورا والصلاة والسلام على من أرسله الله بالهدى والبينات سراجا منيرا نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد وديا تتبت الله تبارك وتعالى لدكم ودنجي نيبو mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Laraba 18 ga watan Juma'a al-Akhira shekara ta 1436 bayan hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 8 ga watan hudu shekara ta 2015 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tafsirin Al-Qur'ani har yau da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna cikin sura ta 18 a bangaren lissafi suratul kahf kafin darasi ne wa bada fi yan tambayoyi suka iya gabata na'am
kan ana lissafin wata Muhammadiyya wasu ran aban shi ma yake suke daya da wata wasu ko he gobe suke daya da wata wannan lissafi ne inganci
wai dangane da lissafin wata ran da wata ya kama za a ce daya ko sai ya kwana ran da wata ya kama ba a daukar lissafi sai idan ya kwana za a ce daya wannan shine ka'ida ta shari'a
na'am
an gane ku kenan ran da ya tsaya an ga wata idan aka wayi gari sai a ce daya ga wata wannan shine ka'ida kuma shine asali a shari'a na'am
wai
wasu sun ce kaman an mutum yana
da
ƙaramin ƙarfi kuma za a bashi bashi ko sai a ce a bashi babu a ke lokacin da Allah bore mishi ya kawo hakanan ya cancanta wani misali mutumin da yake da wannan ƙaramin hali me ake nihi da ƙaramin hali kasancewar mutum ne talaka akwai ɗan hali idan aka ce dan hali shine haihinci kenan idan aka ce karamin hali ma'ana shine talauci to shine dan uwa yake cewa wai mutumin da yake da karancin hali ma'ana bashi da wadata shin haka ne cewa in an bashi bashi a ce masa shekaran da Allah ya hure maka ka kawo kwarai wannan haka shine ka'ida duk mutumin da ya dau bashi muka tabbata cewa bashi da halin biya to abin da ya zama wajibi akan mu saurara masa har izuwa lokacin da Allah ya hore masa kuma abin da yafi dacewa shine mu yafe masa wannan bashi da muke gani shi kamar yanda Ubangiji ta'ala yake faɗa a can cikin suratul baqara wa in kana zu usratin fa nadiratun ila maisara wa anta saddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun Ubangiji ta'ala yace wa in kana zu usratin in har wanda kuke bin bashi ya tabbata cewa ma'abucin tsanani ne ma'abucin kunci ne ma'ana talaka ne bashi da halin biya Ubangiji ta'ala yace ban naziratun ila maisara na kanku ku saurara masa har izuwa samin yalwa ma'ana har akai lokacin da Allah ya hore masa ya samu damar biya ya biya Ubangiji ta'ala sai ya ja hankalin mu ya kwadaitar da mu ya ba mu karfin gwiwa yace wa an tasaddaku khairul lakum da za ku yi masa sadaka da wannan bashi da kuke bin sa ku yafi masa khairul lakum shi yafi alkhairi gare ku in kuntum ta'lamun in har kun kasance kun san da haka dan haka wannan hadisi kaida ne duk mutumin da muka tabbata rashin halin biya shi yasa bai biya mu ba to wannan wajibi ne akan mu saurara masa baya halatta mu kuntata masa amma duk mutumin da ka san yana da halin biya yake biyan ka, to wannan dan ka kuntata masa, ka ci mutuncinsa, ka gaigaya masa maganganu, wannan ba laifi ba ka yi. Kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa madalul gani zulmun yuhillu irdahu wa uqubata, ko kama kala manzon Allah yace taurin bashin mawadaci zalunci ne, kuma na halitta wato keta mutuncin sa, ma'ana ka gaigaya masa maganganu ko kai masa hukuma wanda ka tabbata yana da halin biya, kawai keta cikin biyan kai. Sai dai asali abinda muke so mu ja hankalin mu, duk mutumin da zai dau bashi to ya dauka da nihin biya a cikin tsake tsakin zuciyarka, ka sanya niyyar Allah ya hore maka ka biya jama'a haƙƙinsu, kuma shi kanshi daukan bashin kada ya zamanto haka kawai do abin da ya bujuro maka ka wawo dukiyar mutane bashi ne wai kai ka biya. Bashi musiba ne, baya dacewa mumini ya lauta ma kanshi bashi sai in ya zama baddama, kai ka buga ka rasa, to a wannan lokaci kakan iya daukan bashi akan abin da ba maka wa. Mun yi bayanin cewa kai niyyar biyan jama'a, domin wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ajje mana ka'ida, yake cewa man akhadha amwalan nas yuridu ada'aha adallahu anhu wa man akhadha yuridu itlafaha atlafahu Allah. Manzon Allah yake cewa duk wanda ya karbi dukiyar mutane da nihin ya amfana da wannan dukiya ya mayar musu da kayansu, to Ubangiji ta'ala zai taimaka masa ya sauke nauyin da yake kai shi, ma'ana Allah zai taimaka maka wannan dukiya da ka amsa ka mayar da ita. Sai ya ce duk wanda ya karbi dukiyar mutane da nihin halakar da ita, to Ubangiji subhanahu wata'ala zai halakar da shi, ma'ana wannan dukiya za ta halaka kuma nauyi ne a kanka, in baka biya mutane ba a nan duniya gobe kiyama za ka biya su. Wannan hadisi yana cikin Sahihul Bukhari, abinda yake nuna mana duk wanda zai karbi dukiyar jama'a to ya karba da kyakkyawar niyya, kada ka karbi dukiyar mutane da mummunar niyya dan ka danne musu ka ha'ince su, wannan kwata kwata baya dacewa. Na'am.
Malama dangane da matakan saba alƙur'ani ne ke cikin akadai. Ba ka tsaya wa wannan.
To. Ban san ba tuka da warware da kake ni.
Kamar da yace wannan ba ta ba da hannun wannan sanda. Kace ta ido wani kaso ga.
To menene ya tuka kuma menene ya warware? Tunda ka ce akwai tuka da warware. Kina sai mu muka tambaye ka menene ya tuka kuma menene ya warware. Abinda zaka yi tambaya kawai shin dafa alqur'ani dole sai da arwalla, ko kuma mutum musulmi in ba shi da arwalla ma yakan iya dafawa? In ana maganar tuka da warware, kamar misali ana magana akan nassi biyu da suka ci karo da juna, akan wannan shine ake magana. Dafa alqur'ani da arwalla wannan ba sharadi bane. Mumini ko da ba shi da arwalla yakan iya dafa alqur'ani, a magana wadda take mafi rinjaye. An gane ko? Bana ma malamai suka ce hatta da mai janaba ko mai jinin al'ada babu dalilin da ya hana su dafa alqur'ani, domin duk dalilan da aka kafa hujja da su babu dalilin da zai iya zama hujja. Malaman da suka tafi akan cewa baya dacewa mai janaba ko mai jinin al'ada ko wanda ba shi da arwalla ya dafa alqur'ani sun kafa hujja ne da fadar Allah subhanahu wa ta'ala, innahu laqur'anun karim fi kitabin maknun la yamassuhu illa al-mutahharu. Ash-shahid la yamassuhu illa al-mutahharu, cewa ba wanda ke shafar sa suka ce illa al-mutahharun, sai masu tsarki. To anan kasancewar mutahharun wannan ismul maf'ul ne, idan aka ce al-mutahhar ya sha bamban da al-mutatahhir. Idan aka ce al-mutatahhir ismu fa'il kenan mai tsarki a karan kansa, idan aka ce al-mutahhar wanda yake abin tsarkakewa ismul maf'ul ne, to anan Ubangiji ta'ala cai la yamassuhu, ba wanda ke shafar wannan littafi illa al-mutahharu, sai waɗanda suke ababan tsarkakewa a wajen Ubangiji. kaga anan cewa ba wanda zake shafar alqur'ani sai masu tsarki a ai ba alim ba ismu fa'il bane ismul maf'ul ne wato kenan ne yace la yamassuhu illa al-mubahhar ba wanda ke shafar wannan littafi face bayi waɗanda suke ababan tsarkakewa a wajen ubangiji to dan haka anan malamai suka ce idan ka tsaya ka kalli jerin bayani na ayoyin da suka zo tun daga farkonsa da yace innahu al-qur'anu karim fi kitabin maknun la yamassuhu illa al-mubahhar shine yace innahu lalle al'amarin al-qur'anu karim wannan abinda Muhammad sallallahu wa sallamu huwa barakatuhu alaihi wa ala alihi ajma'in yazo muku da shi al-qur'anu ubangiji ta'ala yace na rantsi da girma na da guwayata wani abun karantawa ne karim wanda yake mai daraja fi kitabin maknu wanda asalin sa yana cikin littafi wanda yake suturtacce wanda idaniya bata gano shi shine lauhul mahfuz sai yace la yamassuhu ad-damir anan yaudu ila kitabin maknu shine lauhul mahfuz la yamassuhu ba kowa ke shafar wannan littafi na lauhul mahfuz illa al-mutahharun sai bayi waɗanda suke ababan tsarkakewa a wajen ubangijin su sune mala'iku kare kenan ba ana nihin cewa ba wanda ke dafa alqur'ani sai masu zarki kuma sannan kaddara cewa ma abinda ake nihi la yamassuhu illa al-mutahharun ba wanda ke shafar alqur'ani sai masu zarki in ma an dauka akan haka to wani zarkin ake nihi ana nihi cewa kafiri ba zai dafa alqur'ani sai zarkakekke shine mumini domin kafiri kazanta ne ubangiji ta'ala ya fada ya ayyuhal ladzina amanu innama al-mushrikuuna najas mu'mini kuma zan Allah ya faɗa subhanallah innal mu'mina la yanjus to da aka ce masu zarki ana nihi mu'minai banda kafirai ko kuma ana nihi sai masu zarki ma'ana waɗanda ba su da janaba ko jinin al'ada ko kuma ana nihi masu zarki waɗanda suke da arwalla wanda baya da arwalla ba zai dafa ba kaga akwai ihtimalat yakan iya yiwuwa wancan kenan mu'minai ake nihi banda kafirai yakan iya yiwuwa masu tsarki waɗanda ba su da janaba ko jinin al'ada yana iya yiwuwa masu tsarkin da ake nihi masu arwalla banda wanda ba su da arwalla su kuma ka'ida ta malamai suka ce idza qaraqa lihtimal badal al-istidlal idan tana yiwuwa ta kuso kai to kafa hujja ya baci in ka ce masu tsarki yake nihi to wani mai tsarkin ake nihi haka wancan hadisi da yake cewa Allah ya masal Qur'ana illa zahir shi ma wannan hadisi bai inganta ba dan haka duk dalilan da aka zo da su akan cewa baya dacewa musulmi ya dafa alqur'ani sai yana da arwalla kwata-kwata waɗannan dalilai babu dalilin da ya inganta dan haka a magana mafi rinjaye malamai suka ce mu'mini ko yana da janaba zai iya dafa alqur'ani mace ko tana da jinin al'ada za ta iya dafa alqur'ani domin babu dalilin da ya haramta mata kenan sai a koma asali ko shine halacci illa kasancewar alqur'ani littafi ne wanda yake mai girma wanda yana buƙatar darjantawa da girmamawa wanda zai yi arwalla ya dafa alqur'ani yafi wanda ba shi da arwalla domin ubangiji ta'ala ya faɗa wa man yu'azzim sha'airallahi fa innaha min taqwal qulub duk wanda ke girmama alamomin bauta na ubangiji subhanahu wataala wannan yana nuna cewa wato fa innaha min taqwal qulub wannan yana daga tsoron Allah wanda Allah ke sakawa a cikin zukatan bayinsa dan haka alqur'ani yana buƙatar a girmama shi a darjanta shi a kimanta shi amma babu dalilin da ya haramta cewa wanda ba shi da arwalla ba zai dafa alqur'ani ba ko mai janaba ko mai jinin al'ada darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala mun tsaya ƙarshen aya ta 31 wanda kafin ita cikin bayani ne akan aya ta 30 daidai fadar ubangiji subhanahu wa ta'ala innal ladhina amanu wa amilus salihati inna la nudhi'u ajra man ahsana amala ubangiji ta'ala yace lalle waɗanda suka gaskata ubangijinsu suka gaskata manzanninsa wa amilus salihati bayan haka suka aikata ayyuka na ƙwarai tsakaninsu da ubangijinsu ubangiji ta'ala yace inna la nudhi'u ajra man ahsana amala lalle mu ba ma tuzartar da ladan wanda ya kyautata ga aiki duk wanda ya tsaya ya kyautata aiki tsakaninsa da ubangijinsa to ya tabbata cewa ladansa ba zai tuzarta ba a wajen ubangiji subhanahu wata'ala kamar yadda can cikin suratul yusuf yake cewa inna allaha la yudhi'u ajra al muhsinin lalle ubangiji ta'ala baya tuzartar da ladan masu kyautatawa a cikin ayyuka wannan jan hankali ne da kwadaitarwa ubangiji subhanahu wata'ala yake mana cewa duk abin da zamu aikata na ibada mu tsaya mu kyautata domin aikin da bawa ya kyautata shine zai samu sakamakon shi a wajen ubangiji subhanahu wata'ala wanda kuna daga cikin abin da suke sanya aiki ya zama aiki mai kyau ya samu karkuwa a wajen ubangiji subhanahu wata'ala shine aikin da aka gina shi akan al'amura biyu al'amari na farko yi dan Allah al'amari na biyu koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk aikin da ya kunshi waɗannan al'amura biyu shine kikkiawan aiki kuma shine aiki wanda yake nagari kuma shine aikin da za a ci amfanin sa a nan duniya sannan kuma a koma cin amfanin sa a gobe kiyama amma idan ɗaya daga cikin al'amuran nan biyu ya ratse to wannan aiki ba za a samu sakamako a wajen ubangiji subhanahu wata'ala dan haka shine yace innal ladhina amanu wa amilus salihati lalle waɗanda suka gaskata ubangijinsu suka gaskata manzanninsa wa amilus salihati suka aikata ayyuka na ƙwarai tsakaninsu da ubangijinsu ubangiji ta'ala yace inna la nudhi'u ajra man ahsana amala lalle mu ba ma tuzartar da ladan wanda ya kyautata ga aiki wannan jumla ce mutarrida ma'ana ta kutso kai ne kenan yanda zance yake da yace innal ladhina amanu wa amilus salihati lalle waɗanda suka yi imani da ubangijinsu suka aikata ayyuka na ƙwarai ula'ika lahum jannatu adnin waɗannan su ne suka cancanci aljannar zama a ranar kiyama aljannar da tajri min tahtihimul anharu ƙoramu na gudana karkashin kenan benayensu da itacensu ma'ana duk itacen da Allah ya dasa a aljannar da benayen da ubangiji ta'ala ya gina ma mu'minai karkashinsu ne ƙoramun aljannar suke gudana da ƙorama ta giya da ƙorama ta madara da ƙorama ta zuma da ƙorama ta ruwa kamar yadda Allah ya zano su a can cikin suratul kitab ko mu ce cikin suratul muhammad mathalul jannati allati wu'ida almuttaqun tajri min tahtiha al-anharu wa mathalul jannati allati wu'ida almuttaqun tajri min tahtiha al-anharu ubangiji ta'ala yake cewa mathalul jannati allati wu'ida almuttaqun fiha anharu min ma'in ghayri asinin wa fiha anharu min ma'in ghayri asinin wa anharu min labanin lam yataghayyar ta'amu wa anharu min khamrin ladhdatin lish-sharibin wa anharu min asalin musaffa to shine anan ubangiji ta'ala yace tajri min tahtihimul anharu ƙoramu wato na gudana karkashin kenan itacensu da benayensu yuhallawna fiha min asawira min zahabi ubangiji ta'ala yace dan aljanna ana musu ado a gidan aljanna min asawira wato ado wanda yake na wari-wari min zahabin na zinare an gane ko asawir jam'i ne na siwar in aka ce siwar shine warwaro kayan ado wanda warwara a nan kayan ado ne wanda yake na mata amma a aljanna ubangiji ta'ala zai ma mu'minai wari-wari waɗanda suke na zinare ubangiji ta'ala yace wayalbasuna thiyaban khudran min sundusin wato kuma za su sanya tufafi tsanwaye min sundusin wato na alharir wanda yake mai kaurin saka wanda istabra wato da alharir wanda yake kuma marar kaurin saka kaya ne kala biyu wannan mai kauri ne wannan ba shi da kauri ubangiji subhanahu wata'ala zai tufatar da ƴan aljanna irin wannan tufafi a gobe kiyama kaga wannan nau'ikan tufafi guda biyu ko kuma mu ce nau'ikan kayan adan nan guda biyu zinare da alharir Allah ya haramta ma maza mu'minai a nan duniya, amma kuma ya tanada musu cewa kayan ado ne nasu a gobe kiyama a gidan aljanna. Mata Allah ya halitta musu sanya zinare da alharir a nan duniya, amma maza haramun ne. Ubangiji ta'ala zai tufatar da su da wannan tufafi a gobe kiyama, kamar yanda ya ce yuhallawna fiha min asawira min zahabin wa lu'lu'a, sai ya ce wa libasuhum fiha harir, shine ya ce muttaki'ina fiha 'alal ara'ik. Ubangiji ta'ala ya ce ɗan aljanna masu kishingiɗa ne a cikin aljanna, 'alal ara'ik, a bisa gadajensu, ma'ana za su kwanta za su yi kishingiɗe akan gadaje. Ka san duk wanda ka ga yayi kishingiɗe sai wanda yake cikin kwanciyar hankali da jin daɗi da walwala. An gane ko? Idan aka ce alittika, wato shine mutum ya kafa gwiwar hannunsa haka sannan ya dafe kansa haka, shine ake kira ittika. To shine Ubangiji ta'ala yake cewa muttaki'ina fiha, wato ɗan aljanna masu kishingiɗa ne, fiha a aljanna 'alal ara'ik, wato akan gadajensu. Ni'imar sawab, Ubangiji ta'ala ya ce ma dalla da wannan sakamako na lada, wa hasunat murtafaka, Ubangiji ta'ala ya ce aljanna wato ta yi kyawu, murtafaka wato ga wurin kishingiɗe, ko kuma ka ce ta yi kyawu ga masauki. Lafazin murtafaka an ciro shi ne daga alirtifaq. Alirtifaq asalin kalimar daga almirfaq ne, almirfaq shi ne nan gwiwar hannu kenan. Wanda zai yi irtifaq shi ne ittika, shi ne mutum zai kafa gwiwar hannun shi haka sai ya dafe kansa haka domin ya huta. To shi ne Ubangiji ta'ala ya ce wa hasunat murtafaka, wato aljanna ta yi kyawu ga wurin kishingiɗe. A ce mutum ya yi kishingiɗa a aljanna, ai wannan ya ji daɗi kuma ya cimma burinsa, duk abin da yake bukata a rayuwarsa. Za mu tashi kenan aya ta gaba. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala wadrib lahum mathalan rajulayn ja'alna li ahadihima jannatayn min a'nabin wa hafafnahuma bi nakhlin wa ja'alna baynahuma zar'a kilatal jannatayn atat ukulaha wa lam tadhlim minhu shay'a wa fajjarna khilalahuma nahara wa kana lahu thamarun fa qala li sahibihi wa huwa yuhawiruhu ana aktharu minka malan wa a'azzu nafara ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يهاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. Ubangiji ta'ala ke fada bayan ya mana bayani a baya yanda mushrikai suke ganin cewa su ne masu kima, su ne masu martaba, domin su ne mawadata. Bai dace ba su zauna gu daya da talakawa, kamar yanda suka nemi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa talakawan da suke zauna a gunsa cewa ya watsa su, domin su ba sa son su ringa zama da su, domin suna zama da su za su ga damuwar su. Yin haka ya karso a cikin zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kai tsaye sai Allah ya turo masa sako kamar yadda bayani ya gabata tun a cikin suratul an'am: wala tadurdil ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha ma alayka min hisabihim min shay'in wama min hisabika alayhim min shay'in fatadurdahum fatakuna min adh-dhalimin. Take yake Allah ya turo sakon cewa kada ya sake ya kuru waɗanda suke tare da shi, waɗannan talakawa masu bauta ma ubangijinsu, wanda suna nihi da bautar da suke fuskar ubangijinsu subhanahu wa ta'ala, ma'ana duk abin da suke suna yi da shi. To shine anan ubangiji ta'ala ya ƙara ba manzansa hakuri, yace wasbir nafsaka ma allazina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Ubangiji ta'ala yace ma manzansa ya danna zuciyarsa, ya zuba mata hakuri kan ci gaba da zama da waɗanda suke bauta ma ubangijinsu safiya da marice, waɗanda suke nihin fuskar ubangiji subhanahu wa ta'ala da bautar da suke. To shine bayan Allah ya nuna mana kenan dabi'a ce ta mushrikai rina waɗanda suke talakawa, cewa su bai dace ba a ce sun zauna buɗe da su, shine anan Allah sai yake sa mana misali na wasu mutane guda biyu, mumini da kafiri, wanda ɗaya mawadaci ne kuma ɗaya talaka ne. Shine ubangiji ta'ala yace wadrib lahum mathalan rajulaini, ubangiji ta'ala yace buga musu misalin wasu mazaje guda biyu. Wannan umarni ne ake ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa ya sanya ma mabiyansa misalin wasu mazaje guda biyu. Ubangiji ta'ala yace ja'alna li ahdihima jannataini, ɗaya daga cikinsu ubangiji ta'ala yace mun hore masa gonakai guda biyu, min a'nabi, gonakai waɗanda suke wato na itaciyar inabi. An gane ko? Lafazin a'nab jam'i ne na inab, inab itaciya ce wadda take sananna, duk da cewa mu a nan ba mu da ita, shine ake kira da reza, wanda in ya bushe shine kenan yake zama azzabib, wanda zaka gan shi kamar kwaro haka yake. Shine ubangiji ta'ala yace ja'alna li ahdihima jannatayn, ɗaya daga cikin mazajen biyu ubangiji ta'ala yace mun hore masa gonakai guda biyu, min a'nabi, gonakai waɗanda suke na itaciyar inabi, wa hafafnahuma bi nakhli, gonakan nasa guda biyu ubangiji ta'ala yace mun zagaye su gaba ɗaya wato da itace na dabino. Gona ce guda biyu, amma kowace gonar dukkan wani shashanta duk gefenta gaba ɗaya ubangiji ta'ala ya kewaye ta da itacen dabino. Shine yace wa hafafnahuma bi nakhli, mun zagaye masa gonakan nasa guda biyu ta kowane gefe, bi nakhli wato da itacen dabino. Lafazin nakhl jam'i ne na nakhil, idan aka ce nakhil kenan dabino, itaciyar dabino ɗaya, amma idan aka ce nakhl wato dabinnai kenan. Shine yace fihi ma fakihatun wa nakhlun wa rumman, shine yace wa hafafnahuma bi nakhlin, ubangiji ta'ala yace mun zagaye gonakan nasa guda biyu bi nakhlin, da itacen dabino ta kowane shashi. Waja'alna bainahuma zar'a, tsakankanin waɗannan dabinai ko kuma tsakankanin gonakan nasa gaba ɗaya ubangiji ta'ala yace mun sanya zar'an, wato ita ce shuka, ma'ana an shuka dukkan wata shuka wadda suke kayan amfani a tsakiyar gonar. Bayan cewa damun gonar ta inabi ce, gaya kuma duk gefenta gaba ɗaya an zagaye da itacen dabino, kuma a tsakin itacen inabin ubangiji subhanahu wa ta'ala ya sanya masa shuka, abubuwan da ake shukawa. Ubangiji ta'ala sai ya ce kilatal jannatayni, kowace ɗaya daga cikin gonakan nasa guda biyu, atat ukulaha, wato ta ba da ƴaƴan itacenta cikakke, walam tadhlim minhu shay'a, ubangiji ta'ala ya ce ba ta tauye komai daga cikin ƴaƴan itacen. Kilatal jannatayni, kowace gonar daga cikin gonakan guda biyu, Ubangiji ta'ala yace atat ukulaha, ta ba da ƴaƴan itacenta. Idan aka ce al-ukul, wato ƴaƴan itace kenan, kamar yanda yace ukuluha da'imun wa dhilluha. Atat ukulaha, ta ba da ƴaƴan itacenta cikakke, walam tadhlim minhu shay'a, bata tauye komai daga cikin ƴaƴan itacen. Ma'ana kowace gonar daga cikin gonakan nasa guda biyu ta yi ƴaƴan itace kamar yanda ya dace ta yi, ba abin da ta tauye. Ubangiji ta'ala ya ce wa fajjarna khilalahuma nahara, mun keta ƙuramu tsakin gonakan nasa guda biyu. Kowace gonar Allah ya keta ƙuramu a cikinta, wata ta yi nan, wata ta yi nan, ko ina ƙurama ce take gudu. Ubangiji ta'ala sai ya ce wa kana lahu samarun, bayan waɗannan gonakai guda biyu da yake da su, wa kana lahu samarun, Ubangiji ta'ala ya ce yana da kuma wasu ƴaƴan itace na daban, wanda ya yi runguna kenan, ya yi tsumi, wato ƴaƴan itace ya aje su, ya yi katiru. Shi ne ya ce wa kana lahu samarun, Ubangiji ta'ala ya ce ya kasance wato yana da ƴaƴan itace waɗanda suke a ajiye. Ko kuma ka koma wata kira'a wa kana lahu sumurun, wato ya kasance yana da wata dukiya mai yawa bayan waɗannan gonakai guda biyu. An gane ko? Idan kama fa'u nikin bamma wa kana lahu sumurun, ma'ana yana da wata dukiya mai yawa kenan bayan gonakai biyu da ya mallaka. Shi ne ya ce wa kana lahu samarun, Ubangiji ta'ala ya ce ya kasance yana da wato ƴaƴan itace wanda ya yi katihunsu. Faƙada li sahibihi, sai ya faɗa ga abokinsa mumini, wa huwa yuhawiruhu, lokacin da yake tattaunawa da shi yana canza miyau, yana masa husuma, ya ce masa ana aktharu minka malan, ya ce ni na fi ka yawa na dukiya, wa a'azzu nafara, kuma na fi ka yawan dangi, ma'ana dangi na sun fi naka, ko kuma na fi ka ƙarfi da daraja a wajen dangi. Ko kuma wa a'azzu nafara, na fi ka yawan ƴaƴa, kamar yadda ke nan bayani zai zo nan gaba, domin Ubangiji ta'ala ya faɗa wa a'azzu nafara shi ne a can da ya ce intarani ana aqallu minka malan, wa wannan intarani yake cewa intarani ana aqallu minka malan wa walada, yace in har kana ganin cewa ana aqalla minka malan, cewa na fi ka karancin dukiya kuma na fi ka karancin ƴaƴa. Saboda haka wasu malamai suka fassara wa a'azzu nafara, ma'ana na fi ka yawan ƴaƴa. Shi ne ya ce wa kana lahu samarun, ya kasance yana da wasu ƴaƴan itace da ya yi katihu. Faƙala li sahibihi, sai ya faɗa ga abokinsa mumini, lokacin da yake wa huwa yuhawiruhu, a lokacin da yake tattaunawa da shi yana canza miyau da shi, sai ya ce masa ana aktharu minka malan, ya ce ni na fi ka yawan dukiya, wa a'azzu nafara, kuma na fi ka yawan ƴaƴa. Wannan alfahari ne yake masa da nuna masa jiji da kai cewa shi yake sama da shi. Wannan daman ɗabi'a ce ta wanda ya kafirce ma Ubangiji, ya ringa nuna jiji da kai, wato da dukiya da yawan ƴaƴa, kamar yadda can Ubangiji ta'ala yake faɗa, yadda kafirai suke cewa wa qalu nahnu aktharu amwalan wa auladan wa ma nahnu bimu'azzabin, suke faɗa ma mu'minai, suke cewa mun fi ku yawan dukiya kuma mun fi ku yawan ƴaƴa, don haka wa ma nahnu bimu'azzabin, mu ba ababen azabtarwa ba ne a gobe kiyama, kamar yadda kuke faɗa cewa akwai wani yini nan gaba, yinin alkiyama, in ma ya zo to mu ba za a azabtar da mu ba, domin mun fi ku dukiya kuma mun fi ku yawan ƴaƴa. Haka can Ubangiji ta'ala yake faɗa ga mai musan alkiyama, a fara'aitan da zai kafara bi ayatina wa ƙala la utayanna malan wa walada, Ubangiji ta'ala ya ce ba ni labari game da wanda ya kafirce ma ayoyinmu. Wa ƙala ya ce in ma kiyamar ta tabbata kamar yadda kuke faɗa, la utayanna malan, za a bani dukiya mai tarin yawa, wa walada kuma za a bani ƴaƴa masu yawa, kamar yadda a nan duniya na fi ku dukiya kuma na fi ku ƴaƴa. To shi ne a nan yake ma abokinsa mumini alfahari, yake ce masa ana aktharu minka malan, ya ce ni na fi ka yawan dukiya, wa a'azzu nafara, kuma na fi ka yawan ƴaƴa, ko kuma na fi ka ƙarfi da daraja a wajen dangi. Wa dakhala jannatahu, Ubangiji ta'ala ya ce wannan kafiri ya shiga gonarsa, wa huwa zalimun li nafsi, wato yana mai zaluntar kansa. Wani zalunci ne ya zalunci kansa, ma'ana kafirce ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala da butulcewa da ya masa, maimakon ya gode ma Ubangijinsa akan wannan ni'ima da ya jaddada masa, to me zai yi? Shine sai dai ya ci gaba da kafirce masa. Shine Ubangiji ta'ala ya ce wa dakhala jannatahu, wato ya shiga gonarsa a lokacin nan sai ya kama hannun abokin nasa mumine suna zagayawa, yana nuna masa irin yadda gonar take, yadda ta kama sa da kyau. Ubangiji ta'ala ya ce wa huwa zalimun li nafsi, halin yana mai zaluntar kansa game da kafirce ma Ubangijinsa da butulce masa. Kala sai ya ce ma azunnu an tabi da hadhihi abada, yake ce masa wannan gona tawa da kake gani, yace wallahi bana zaton cewa har abada wannan gona za ta kare ta hallaka. Shi fa yana nuna masa, sai yake ce masa wannan gona da kake gani bana zaton cewa har abada wato za ta kare ta hallaka. Shine yace ma azunnu, yace bana zaton an tabi da hadhihi, wannan gona tawa ta kare ta hallaka abadan har abada. Yace wa ma azunnu sa'ata qa'ima, kai kiyaman ma da kuke rayawa, yace bana zaton cewa mai kasancewa ce mai tabbata. Wa ma azunnu sa'ata qa'ima, yace bana zaton kiyama wato mai tabbata ce, ni bai yi imani da ita ba. Sai yace wala in rujitu ila rabbi, yace in ma kiyamar ta tabbata kamar yanda kuke rayawa, idan an dawo da ni zuwa ga Ubangiji na, la ajidanna khairan minha munqalaba, yace lalle ne zan samu munqalaba, wata majuya, khairan minha, wadda tafi wannan gona ta ba. A wata qira'a la ajidanna khairan minhuma munqalaba, yace zan samu wata majuya wadda tafi wadannan gona kai nawa guda biyu. Kaga anan yayi inkari game da tashin kiyama, kuma sai ma yake fada ma abokin nasa, yake cewa kamar yanda kuke rayawa kuke fada kuke cewa wai akwai wani yini na alkiyama nan gaba, yace to in har kiyamar ma ta tabbata kamar yanda kuke fada, yace la ajidanna khairan minha munqalaba, yace zan samu majuya fiye da wannan gona ta ba, kamar yanda wancan kafirin yace la utayanna malan wa walada, in har ma kiyamar ta tabbata kamar yadda kuke faɗa, yace za a bani dukiya mai tarin yawa, kuma za a bani ƴaƴa masu yawa. Daman galibi abinda yake sanya mutum yayi dagin kai ya ketare iyaka shine lokacin da mutum ya ga ya wadatu. Galibi abinda yake sanya mutum ya ketare iyaka ita ce wadata, sai wanda Allah ya masa dace. Kamar yadda Ubangiji ta'ala yake faɗa, innal insana la yabghā an ra'a istaghna, ganin cewa wai ya wadatu ga waɗannan gonakai guda biyu, yana ganin cewa gonakan nan nashi ba yanda za a yi su kare, don haka ya karyata da yinin alkiyama, kuma ya nuna cewa in kiyamar ma ta tabbata, matsayin da zai samu a can kiyama yafi matsayin da yake da shi a nan duniya na wannan gonakai da ya mallaka. Qala lahu sahibu, abokin nasa mumini sai ya faɗa masa, wa huwa yuhawiruhu, shi ma a lokacin da yake canza miyau da shi yana mai bashi amsa. Sai ya ce masa a kafarta billazi khalaqaka min turabi, shin yanzu ka kafirce da Ubangijin da ya halicce ka daga ƙasa, tunda asalin ka ne daga Adam ne, Adam ko Allah ya halicce shi ne daga ƙasa. Inna masala Isa inna Allahi ka masali Adam, khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun, a kafarta billazi khalaqaka min turabi, shin yanzu ka kafirce ma Ubangijin da ya halicce ka min turabin daga ƙasa, kuma min nudufatin, sannan kuma ya halicce ka daga dugo na maniyi, kuma sawwaka rajula, sannan Ubangijinka shine ya daidaita halittarka ka zama mutum a cikin cikin mahaifiyarka, ya fitar da hannuwa da kafa da ido da sauran gabaguwa, kamar yadda ya faɗa ya ayyuhal insanu ma garraka bi rabbikal karim alladhi khalaqaka fa sawwaka fa adala fi ayyi suratin ma sha'a rakkaba, shine yace kuma sawwaka rajula, sannan Ubangijinka shine ya daidaita halittarka ka zamanto mutum a cikin cikin mahaifiyarka. Nan yana tunatar da shi game da babbar ni'ima ta Ubangiji subhanahu wata'ala, shine samarwa da Ubangiji ta'ala yama bayansa daga babu, babu kai ne Ubangiji ta'ala ya samar da kai, shi ya halicce ka, yanzu da shi ya halice ka shi ya cancanta ka gode masa babbar godiya shine ka kadaita shi a cikin ibada yace masa lakinna huwa Allahu rabbi sanadini Allah shine ubangiji na shi ya cancanta in kadaita shi a cikin ibada lafazin lakinna asalin sa lakin ana ne lakin ana sai aka shafe alhamza kin sai aka shigar da nunun talakin akan kenan nunun ta ana sai aka mata tashdidi sai zamanto lakinna asali amma lakin ana sanadini huwallahu rabbi Allah shine ubangiji na shi ya cancanta in kadaita shi a cikin ibada wala ushriku bihi bi rabbi ahada kuma bazan hada bazan tarar da daidaida mutun daya bi rabbi game da bautar ubangiji na ma'ana bazan hada bautar ubangiji na da wani wannan daman shine babbar godiya ga ubangiji in Allah ya maka ni'ima to ka kadaita shi a cikin ibada kai masa biyayya abinda yace kai kai abinda yace ka daina ka daina sai yace walaula iz dakhalta jannataka mu'minin ya fada masa yace masa ni ya hana lokacin da ka shiga gonarka ta kayatar da kai ta burge ka kulta mi ya hana ka fada ka ce masha Allahu wannan al'amari dai abu ne wanda Allah ya so ba wani karfi na bane ba wata dabara ta bace an gane ku shine yace walaula iz dakhalta jannataka mi ya hana lokacin da ka shiga gonar taka ta burge ka ta kayatar da kai kulta masha Allahu ka ce lalle wannan al'amari ne wanda Allah ya so ba wani wayo na bane ba wata dabara ta bace la quwwata ba ni da wani karfi akan kiyaye wannan dukiya tawa ko kuma ije mata wani musiba da wani bala'i illa billahi wato sai da taimako na ubangiji subhanahu wata'ala in tarani yace duk da cewa kai kana ganin ni ana akalla min kamalan cewa nafi ka karancin dukiya wa walada kuma nafi ka karancin yaya dan haka kenan kake mun dagin kai kake nuna kake wulakanta ni kana nuna cewa ni ba kowa bane an gane ku na mu'minin gargadi ne yake masa yace ni ya hana lokacin da ka shiga gonarka ta kayatar da kai maimakon kai alfahari abinda ya dace ka fada ka ce masha Allahu wannan abu ne wanda Allah ya so ba wayo na bane ba dabara ta bace la quwwata kuma ba ni da wani karfi da duk wata dabara akan kiyaye wannan dukiya illa billahi sai da nihin Allah sai da taimakon sa sai yace in tarani duk da cewa kana ganin ana ni akalla min kamala wato nafi ka karancin dukiya wa walada kuma nafi ka karancin yaya dan haka kake mun dagin kai kake wulakanta ni sai yace fa asar rabbi ina sanya rai ubangiji na an yi uke ni khairan min jannatika a gobe kiyama Allah ya bani fiye da wannan gonakar ta fiye da wannan gonar taka domin anan kasancewar ya jashi ne sun shiga gona ɗaya daga cikin gonakansa yana kewayawa da shi yana nuna masa irin abin da ya mallaka na dukiya an gane ko don haka anan kenan ake amfani da gona ɗaya shine yace fa asar rabbi yace ina sanya rai lalle ne ubangiji na an yi uke ni khairan min jannatika wato a kiyama Allah zai bani fiye da gonarka wannan gona ta ka kai da kamar dake ta wa yursila alaiha husbana me yiwa ubangiji subhanahu wata'ala ya aiko mata husbana wato wata azaba minas sama'i daga sama shine kamar tsawa Allah ya turo tsawa ta kone gonar fatusbi hasaidan zalaka gonar ta ka gaba daya ta zamanto fuskar kasa wanda take hako gaba daya Allah ya turo wata azaba ta kone gonar gaba dayanta aw yusbiha ma'uha gawran ko kuma ruwan gona kan naka guda biyu ya zamanto gawran wato ya kafe ya nitse a cikin kasa hannu ba zai iya daukowa balantana guga falan tastafi alahu talaba ba za ka iya nemo ruwan da zaka shayar da gonar dayan biyu ya nuna masa tunda ka butulce ma ubangijinka shi ko duk wanda ya butulce ma ubangijinsa to yayi jiran abin da zai biyo baya abin da zai biyo baya wato ita ce azaba duk wanda Allah ya masa ni'ima in dai bai gode ba akan wannan ni'ima ya mutunce ma ubangijinsa to ya tabbata cewa kamun Allah na nan kusa da shi kamar yadda Allah yake cewa wa man yubaddil ni'matallahi min ba'di ma ja'at fa inna Allaha shadidul iqab wa man yubaddil ni'matallahi min ba'di ma ja'at duk wanda ya canza ni'imar Allah maimakon ya gode masa ya butulce masa min ba'di ma ja'at bayan wannan ni'ima ta zo masa fa inna Allaha shadidul iqab ya tabbatar da cewa ubangiji ta'ala mai tsananin hukuma ne haka yace zalika bi anna Allaha lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa anna Allaha sami'un alim haka ce yake cewa wa idh ta'adhana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lashadid ku tuna lokacin da ubangijin ku yayi sanarwa yake cewa la in shakartum in har kun gode mun akan ni'imomin da na jaddada muku ubangiji ta'ala yace la azidannakum ina rantsuwa da girma na da buwayata zan dada muku wata ni'ima akan ni'imomin da na jaddada muku wala in kafartum ubangiji ta'ala yace in ku kun mutunce mu kusan da cewa inna azabi lashadid lalle azabata mai tsanani ce ga duk wanda ya mutunce mu to tunda shi wannan ya butulce ma ubangijinsa ya kafirce masa ya karyata da alkiyama ya nuna ma wannan dan uwansa mumini alfahari da jiji da kai game da wannan ni'ima da Allah ya masa kuma muminin ya masa nasiha yace masa ga abin da ya dace ka faɗa duk da cewa dai kana mun dagin kai dan ka ga nafi ka karancin dukiya nafi ka karancin yaya yace to fa asar rabbi an yuqtiya ni khairan min jannatika ina sanya rai ubangiji na a kiyama an yi wuce ni khairan min jannatika ya bani fiye da wannan gona taka wa yursila alaiha husbanan minas sama'i kai ku gonar taka Allah ya aiko mata wata azaba daga sama fatusbiha sa'idan zalaka gonar taka sai ta zamanto wato fuskar kasa wanda take hako tamkar bata abata ba shuka komai ba au yusbiha ma'uha gauran ko kuma ruwan gonakan naka koramin da Allah yake ta a cikin gonakan naka ya zamanto ya kafe falan tastati'a lahu qalaba ba za ka iya nemo shi balantana ka shayar da wannan gona taka dama Allah ya faɗa kul ara'aytum in asbaha ma'ukum gaura faman ya'tikum bima'in mayyit Allah yace ku bani labari in asbaha ma'ukum gaura ruwan da kuke sha in har ya zamanto ya kafe ya nitse a cikin kasa yanda ba za ku iya janyo shi ba ubangiji ta'ala yace faman ya'tikum bima'in mayyit wane ne ya isa ya zo muku da ruwa wanda yake mai kukkuga mai gudana in har Allah ya kafar da ruwan da ya zauna muku da shi a cikin kasa kaga wannan duka horewa ce ta ubangiji subhanahu wata'ala shine yace falan tastafi ala lahu talaba yace ba za ka iya nemo ruwan da zaka shayar da gona ubangiji ta'ala yace wa uhida bi samarihi wato sai aka zagaye da ƴaƴan itacen nasa gaba daya da wata azaba ta musamman ko kuma wa uhida bi sumurihi sai aka hallakar da dukiyar tashi gaba daya an gane ku shine Allah yace wa uhida bi samarihi sai aka zagaye ƴaƴan itacen nasa gaba daya wato da wata azaba ta musamman ubangiji ta'ala ya hallaka dukiyar gaba daya fa asbaha yuqallibu kaffaihi ala ma anfaqa fiha sai ya zamanto yana mai juya tafukansa yana dora sai nan yana haka dan faci rai da nadama ala ma anfaqa fiha akan abin da ya kashe game da rayar da waɗannan gonakai nashi shine ubangiji ta'ala yace wa uhida bi samarihi sai aka hallakar da ƴaƴan itacen nasa gaba ɗaya ta kowane sasanni ubangiji ta'ala ya saukar da azaba ta kone waɗannan gonakai nashi kurmus fa asbaha yuqallibu kaffaihi sai aka wayi gari ya zamanto yana mai juya tafukansa in ya dora hannu ɗaya nan sai ya dora haka kamar misali mutumin da musiba ta same shi alama an faka fiha yana nuna damuwa da bacin rai akan abin da ya kashe fiha game da rayar da gonaka wahiya khawiyatun ala urushiha ubangiji ta'ala yace alhadi gonar ku gata nan ta saraya akan rihinta gaba ɗayan ta rubuje waya kulu yana cewa ya laita ni kai can hallaka ta lam ushrik bi rabbi ahada yace da mun ma ban hada bautar ubangiji na da wani da mun ma ban kafirce masa ba yayi nadama amma ba lokacin da nadama za ta amfane shi domin ita nadama kafin azabar Allah ta sauka in mutum yayi nadama wannan nadama take amfana shi amma in bayan azabar Allah ta sauka to wannan mutum koda yayi nadama to wannan nadama tashi Allah ba zai karba ba kamar yanda yace falam yaku yanfa'uhum imanuhum lamma ra'u ba'sana duk wani imanin su Allah yace bai zaman tuba da zai amfane su yayin da suka ga azabar in dai azaba ta riga ta sauka to koda mutum yayi nadama wannan nadama ba za ta amfane shi ba shine anan yake cewa waya kulu yana fada ya laita ni ya kai can tabewa ta da hallaka ya laita ni yace daman ma lam ushrik bi rabbi ahada yace ban hada bautar ubangiji na da wani walam takul lahu fi'atun yansurunahu min dunillah ubangiji ta'ala yace ba shi da wata jama'a yansurunahu wanda za su taimaka masa su agaza masa min dunillah game da azabar ubangiji ba shi da wata jama'a wadanda za su kawo masa dauki game da azabar ubangiji su hana ta sauka wama kana muntasira ubangiji ta'ala yace shi kuma a karan kansa bai zaman tuba mai iya taimaka ma kansa ya agaza ma kansa ya hana Allah ya azautar da shi kenan ba shi da wata jama'a wadanda za su taimaka masa kuma shi ko ba zai iya taimaka ma kansa game da azabar Allah shine ubangiji ta'ala yace walam takullahu fi'atun ba shi da wata jama'a yansurunahu wadanda za su taimaka masa su agaza masa min dunillahi game da azabar ubangijinsa wama kana muntasira shi kuma bai zaman tuba mai iya taimaka ma kansa ya ba kanshi kariya game da azabar ubangiji ubangiji ta'ala sai ya ce hunalikal walayatu lillahi alhaq hunalikal walaya wato a can kiyama ubangiji ta'ala ya ce alwalaya taimako da jibintar lamari da ba da agaji lillahi alhaq na Allah ne wanda yake matabbacin gaskiya ma'ana a kiyama ubangiji ta'ala shine yake jibintar lamarin bayinsa waɗanda suka masa biyayya domin jibintar kala biyu ce akwai jibintar da Allah zai ma mu'minai kamar yanda ya jibinci lamarinsu a nan duniya haka kuma zai jibinci lamarinsu a gobe kiyama an gane ku kamar yanda yace Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ila an-nur kamar yanda yace wallahu waliyul mu'minin kamar yanda yake cewa wallahu waliyul muttaqin to dan haka su kuma kafirai kamar yanda Allah ya tabar da su a nan duniya bai jibinci lamarin su haka nan a ranar kiyama Allah ba zai jibinci lamarin su jibinta wanda za a ba su kula da agaji jibinta ce wanda za a zartar da hukuncin da suka cancanta tsakankanin su kamar yanda Ubangiji ta'ala yake cewa summa ruddu ila Allah maulahumul haq maulahumul haq ai wanda zai jibinci lamarin su ya yanke hukunci da gaskiya tsakankanin su to shine anan yace hunalika a can kiyama alwalayatu jibintar lamari da bada taimako da bada agaji lillahi alhaq na Allah ne shi kadai ubangiji wanda yake matabbacin gaskiya shi kadai ya isa ya jibinci lamarin bawan sa a gobe kiyama kaga shi anan duniya ya tabe shi ya kasa jibintar lamarin kansa kuma ba shi da wata jama'a waɗanda za su jibinci lamarin sa to ina idan aka wayi gari kiyama wanda kuma a kiyama babu wanda ya isa ya jibinci lamarin wani banda ubangiji subhanahu wataala ko kuma kamar yanda yake cikin wata kira'a hunalikal wilayatu lillahi alhaq alwilaya kenan shine sarauta an gane ku hunalikal wilayatu sai ka ce sarauta a kiyama lillahi alhaq ta Allah ce shi kadai wanda yake matabbacin gaskiya sai yace huwa khairun thawaban ubangiji ta'ala shine fiyayye thawaban ga sakamakon lada wa khairun uquba kuma shine fiyayye wato ga karshe ma'ana duk wanda yama ubangijinsa biyayya to shi yake da kikkiawan karshe a wajen ubangijinsa an gane ko sai yace huwa khairun thawaban ubangiji ta'ala shine fiyayye sawaban ga sakamakon lada in har akwai wani mai sakautawa da lada balantana babu to sakamakon lada na Ubangiji yafi kowa yafi komai wa khairun uquba kuma shine fiyayye ga karshe kenan duk wanda ya masa biyayya shi yadin shi yake da kyakkyawan karshe a nan duniya kuma shi yake da kyakkyawan karshe a gobe kiyama وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَا إِنْ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَقَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا وَأُرِيدُ عَلَى رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَّن نَجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِدًا وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وبنجي تعالى كيف أنا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا بغامس مثال رأيوة الدنيا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا Ubangiji ta'ala ya ce sa musu misalin rayuwa ta duniya ma'ana ka kamanta musu yadda take domin su gane hakikalinta ba wani al'amari bane wanda yake zuwa ya dawo al'amarin duniya in ya tafi kenan maganar ya dawo bai ma taso ba shine yace wadrib lahum Ubangiji ta'ala ya ce buga musu masalal hayati duniya misalin rayuwar duniya su gane cewa ita duniya batta da tabbas lahira ita ce gida wanda yake na tabbata kama in anzalnahu minas samai ubangiji ta'ala yace ita rayuwa ta duniya wato kamar ruwa ne tamkar ruwa ne da muka saukar da shi daga sama fahtalaba bihi nabatul ardi sirrai wadanda suke na kasa suka cudanye da shi suka sha suka koshi suka fito suka yi kyau fa asbaha hashiman tazruhu riya wannan tsuro zuwa wani lokaci sai kaga ya zama karmami ya bushe ta zuruhur riya wato iska tana shikar da shi yanzu misali idan ka dauki yanda daji yake daukan tsanwa yayi kyau a lokacin damuna zaka yi tsammanin kamar ba zai bushe ba zaka ga daji yana kayatar da jama'a amma zuwa wani lokaci daga kaka yayi wace iska ta kada gaba ɗaya wannan tsanwa sai kaga ya bushe ya zama karmami kuma iska tana shekar da shi to wannan haka rayuwar duniya take a farko zaka ganta da kyau tana kayatar da kai tana burge ka amma zuwa wani lokaci sai kaga ta yankwane tamkar fular ne idan ya bude sai kaga yayi kyau yana kayatar da mutum zuwa wani lokaci sai kaga ya yankwane to shine Ubangiji ta'ala yake cewa kama ina anzalnahu minas samai ita rayuwa ta duniya tamkar wato ruwa ne da muka saukar da shi minas samai daga cikin gizagizai fahtalaba bihi nabatul ardi Ubangiji ta'ala yace tsirrai na kasa sai suka cudanye da wannan ruwa suka sha suka yi kyau fa asbaha hashiman zuwa wani lokaci wannan tsuro sai kaga ya koma karmami ma'ana ya bushe ya koma karmami tadruhu riya Ubangiji ta'ala yace iska tana shikar da shi tamkar jiya bai zauna ba kamar yadda ya gabata ka Allah ta gana bil ams wa kana Allahu ala kulli shay'in muqtadira Ubangiji ta'ala ya kasance mai iko ne akan dukkan komai to ita rayuwar duniya rayuwa ce wadda take kankanuwa ba inda za ta je ta zo domin rayuwa ce mai gushewa lahira ita ce mai wanzuwa kuma gusar da duniya abu ne wanda yake mai sauki a wajen Ubangiji subhanahu wa ta'ala domin babu abin da yake gagarar shi dan haka yace wa kana Allahu ala kulli shay'in muqtadira Ubangiji ta'ala mai iko ne akan dukkan komai ba abin da yake gagararsa sai yace almalu wal banuna dukiya da ayaya maza zinatul hayati dunya ubangiji ta'ala yace kawa ce ta rayuwar duniya an gane ku dukiya da ayaya ba sa daga cikin guzurin lahira sai idan mutun ya sarrafa su domin su zame masa guzuri a ranar kiyama ayaya in ka ba su tarbiya ta kwarai za su iya zame maka guzuri ne a gobe kiyama amma idan baka ba su tarbiya ta kwarai to ba za ka amfana da su a gobe kiyama sai dai azaba haka ita dukiya in baka sarrafa ta ba akan hanya ta daukaka addinin Allah to ba za ka amfana da ita ba a gobe kiyama dan haka kenan iya amfanin dukiya da ayyukan rayuwar duniya ne in har ba a sarrafa su ba kenan akan da'a ga Ubangiji subhanahu wataala kenan kamar yanda su masu duniya waɗanda suka kafirce ma Ubangiji iya abin da yake rudar su wato ita ce dukiya da ayya duk wani kafiri da Allah yake mana hikayar maganganun sa irin alfahari da jiji da kai da yake to yana alfahari ne da jiji da kai game da dukiya da ayya kamar yanda wancan yake cewa la uta yanna malan wa walada kamar yanda suke fada nahnu aktharu amwalan wa auladan wa ma nahnu bi mu'azzabi Ubangiji ta'ala sai ya maida musu martani yace wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa illa man amana wa amila saliha fa ulaika lahum jazaa'u dhifi bima amilu wa hum fi ghurafati aminun Ubangiji ta'ala yace dukiyoyinku da ƴaƴanku ba su zamanto ba da za su kusantar da ku zuwa gare mu kusantarwa illa man amana wa amila salihan sai dai wanda yayi imani ya aikata aiki na kwarai to shine dukiyarsa da ƴaƴansa za su amfane shi a gobe kiyama in ya sarrafa su akan da'a ga Ubangiji shine anan Allah yace almalu wal banuna dukiya da ƴaƴa maza zinatul hayati dunya Ubangiji ta'ala yace ado ne na rayuwar duniya kadai wal baqiyatu salihat wanzazzu managarta khairun inda rabbika sawaban su suka fi ga sakamakon lada a wajen ubangijinka wa khairun amala kuma su ne suka fi wato ga guri in ma akwai abin da zaka yi guri to su ne kai gurin albaqiyatus salihat albaqiyatus salihat wasu malamai suka ce salloli na lokaci biyar su ne ake kira da albaqiyatus salihat wasu malamai suka ce albaqiyatus salihat abinda ake nihi dukkan wasu ayyuka na kwarai wasu malamai suka ce albaqiyatus salihat abinda ake nihi wato shine kenan at-tahlil wat-tasbih wat-takbir da wato da alhamdala kamar yanda Abu Sa'id al-Khudri Allah ya kara masa yadda ya rawaito hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Manzon Allah yake cewa istaghfiru min albaqiyatis salihat ku yawaita game da albaqiyatus salihat kila wa ma hunna ya rasulullah aka ce ya manzon Allah mai suwa ne albaqiyatus salihat kana sai yace almilla wannan tafarki kila wa ma hiya ya rasulullah wala tafarki kake ne kana sai yace at-takbiru wat-tahlilu wat-tasbihu walhamdulillah wala hawla wala quwwata illa billah kenan cewa Allahu Akbar da cewa la ilaha illallah da cewa subhanallah da cewa alhamdulillah da cewa la hawla wala quwwata illa billah wannan sune albaqiyatus salihat kamar yanda hadisin yana cikin musnad na al-Imam Ahmad da sahih Ibn Hibban da wato sunan na al-Imam Nasa'i duk da cewa hadisin a cikin sanadin sa akwai wani marwayaci shine Dirraj wato Dirraj shi kuma daga Abu al-Haytham shi kuma daga Ifi ne duk da cewa hadisin yana da shawahid wasu malamai sun hassana shi kenan hadisin inda ya inganta kenan shine yake bayanin me ake nihi da albaqiyatus salihat dan haka dai wasu malamai suka tafi akan cewa wato salloli lokaci biyar gabaɗaya sune ake nihi da albaqiyatus salihat dan haka akwai hadisi a cikin sahih Muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa la ana aqulu subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illa Allah wallahu akbar ahabbu ilayya mimma bala'at alayhi shams manzo Allah yake wallahi da zance subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illa Allah wallahu akbar manzo Allah yake ahabbu ilayya shi na fuso sama da abin da rana ta hudu akan sa ma'ana in yi waɗannan kalmomi yafi a wajena da a dau duniya da abin da yake cikin ta gaba daya a bani. An gane ko yafi duniya da abin da yake cikin ta gaba daya. Dan haka kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yanda hadisi yake cikin Sahih al-Bukhari, manzo Allah yake cewa afdalul kalami arba'u kalimat, fiyayyen zance manzo Allah yace kalimomi guda hudu: subhanallahi walhamdulillah wala ilaha illa Allah wallahu akbar. Manzo Allah yace wannan zance shine yafi kowane zance, ma'ana mutun yayi ta maimaita waɗannan kalimomi. To dan haka wannan hadisi sune suke nuna cewa albaqiyatus salihat, kamar yanda mafi yawa daga cikin malaman tafsiri suka tafi akan cewa waɗannan kalimomi tasbihi shine ake kira da albaqiyatus salihat, sai dai duk wani aiki wanda yake na ƙwarai zai iya shiga karkashin albaqiyatus salihat. Dan haka wasu malamai suka fassara cewa al'amalus saliha, ayyuka na ƙwarai gaba ɗaya sune ake kiran su albaqiyatus salihat, ma'ana wanzazzu waɗanda suke managarta. Ubangiji ta'ala yace khairun inda rabbika thawaban, su suka fi a wajen ubangijinka ga sakamakon lada, wa khairun amala, kuma su ne suka fi ga guri. In ma akwai abin da zaka yi guri, to su ne ya kamata a ce mutum ya yi guri. Kaga wannan aya me take nuna mana? Ashe mumini kada ya bata lokacinsa dangane da hangen rayuwa ta duniya, domin rayuwa ta duniya bata da tabbas. Abinda ake bukata hangen mumini ya zamanto hange ne wanda yake na nesa, ma'ana iya abinda yake gabansa kawai shine al'amari na lahira. Koda ka nemi duniya, dukiya da ƴaƴa, ka yi kokarin ka sarrafa su akan da'a ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala, domin su zame maka guziri a gobe kiyama. Amma ba ka tara dukiya ko ƴaƴa kawai ka dauke su cewa zan jin daɗi na rayuwar duniya, wannan ba tabi'a bace ta mu'minai. Nan insha Allah ya kamata mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai. Allah ya bamu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.